sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asbah da fatan an tashi lafiya. Kike Suleiman ya race tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Kike farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri a yau Litinin 14 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Hafiz ba mukanin labarai.
Jami'an Amurka sun ce mummunan harin da Rasha ta kai bangaren yammacin kasar Ukraine jiya Lahadi sanda kan iyaka da Poland wani abu ne da suka yi tsammani. Wasu ƴan bindiga sun kashe akalla jandarmomi 13 a wani harin kwantan fauna da aka yi jiya Lahadi a ta farko wani garin hakar ma'adani a arewacin Burkina Faso. An gudanar da zanga-zanga jiya Lahadi a wurare da dama a sassan Rasha domin nuna adawa da Mohammed da Vladimir Putin ya yi wa Ukraine, yayin da ƴan sanda suka tsare mutane sama da 700 kawo yanzu.
To madalla, kanin labarin kenan. A cikin shirinmu na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya tsofaffin ma'aikatan kananan hukumomi da suka bar aiki sama da shekaru 7 zuwa 8 da ba a biya su hakkokinsu da fansho da gratuity ɗinsu ba a jihar Taraba sun koka da kuma kira ga gwamnatin jihar akan a biya su.
Gwamnati ta rike hakkokinmu ba ta bamu ba, in ka ka sani menene yake tafiya, ina kuɗin mu yake zuwa, wancan albashinmu da ake biyan mu bai daina zuwa ba, shin wannan albashin ina yake?
Sannan za ku ji a jamhuriyar Niger masu safarar jama'a da abinci daga birnin Agadez zuwa wasu yankunan jihar da kuma kasar Algeria da Libya suna barazanar dakatar da harkokinsu saboda har-haren da ƴan bindiga ke kai masu a kowace rana. Muna kuma dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gunan ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'an Amurka sun ce mummunan harin da Rasha ta kai bangaren yammacin kasar Ukraine jiya Lahadi kusa da kan iyaka da Poland wani abu ne da suka yi tsammani. Wannan bai zo wa jami'an leken asirin Amurka da jami'an tsaron kasa da mamaki ba, inji mai bawa Amurka shawara kan harkokin tsaro Jack Sullivan yayin wani jawabi da ya da safiyar jiya Lahadi a gidan talabijin na CNN. Abin da ya nuna shine cewa Vladimir Putin yana jin takaicin yadda dakarunsa ba sa samun irin ci gaban da ya yi tunanin za su samu. Akalla mutane 35 suka mutu yayin da 134 suka jikkata da sanyin safiyar jiya Lahadi lokacin da Rasha ta harba makami mai linzami kan cibiyar wanzar da zaman lafiya da tsaro ta ƙasa da ƙasa wani sansanin soji da ke yammacin Ukraine, wurin wanda ba shi da nisa da Lviv, inda dakarun kungiyar tsaro ta NATO ke atisayi da sojojin Ukraine. Dakarun NATO a Poland na da nisan kilomita 25, lambarin da ya sanya fargaba ko kuskuren da sojojin Rasha suka yi na iya sa yakin ya ƙara faɗaɗa. Wasu ƴan bindiga sun kashe akalla jandarmomi 13 a wani harin kwantan ɓauna da aka yi jiya Lahadi a ta farko wani garin hakar ma'adani a arewacin Burkina Faso da mayaka masu ikirarin jihadi ke kaiwa akai-akai kamar yadda majiyoyin tsaro suka bayyana. Wata majiyar tsaro ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa wata tawagar jami'an jandarma a Dori ta fada cikin wani harin kwantan ɓauna da wasu mutane dauke da makamai suka kai da tsakar ranar jiya kusa da ta farko. Kazalika an tabbatar da mutuwar mutane 13, wasu da dama na jandarmomi sun bace, inji majiyar. Wata majiyar tsaro ta ce an kira dakarun da za su taimaka wajen gano wasu jandarmomi 8 da suka bata. An kuma jikkata ƙarin jami'an jandarma 8 a harin, 2 daga cikinsu ya yi muni sosai kuma an kwashe su domin yi musu magani a Togori. Harin da ya zo ne a daidai lokacin da mutane 2 suka mutu, wasu da dama suka jikkata, lokacin da wata motar bus ta taka wata nakiya jiya Lahadi wanda shi ma kusa da ta farko ne. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An gudanar da zanga-zanga jiya Lahadi a wurare da dama a sassan Rasha domin nuna adawa da Mohammed da Vladimir Putin ya yi wa Ukraine, yayin da ƴan sanda suka tsare mutane sama da 700 kawo yanzu. Kungiyar OBD Info, wacce ke saka ido kan yadda ake kame yayin zanga-zangar, ta ce da misalin karfe 6:30 na yamma agogon Moscow, ƴan sanda sun tsare mutane 745 yayin zanga-zangar a birane 37 na Rasha. akalla mutane 355 daga cikin su an kama su ne a Moscow, inji kungiyar da ke saka ido mai zaman kanta. Wani dan jarida na AP da ya halarci zanga-zangar a Moscow, babban birnin kasar, ya shaida akalla kama mutane 12, kuma yan sanda na tafiya da duk wanda ba shi da takardar izinin daukar labarai. A makon da ya gabata, yan sanda sun kama sama da masu zanga-zanga 5,000 a fadin Rasha.
Jama'a ba hafi zai kawo mana ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, tsoffin ma'aikatan kananan hukumomi da suka bar aiki sama da shekaru 7 zuwa 8 ba a biya su hakkokinsu na fensho da gratuity ba a jihar Taraba, sun koka da kuma kira ga gwamnatin jihar akan a biya su. Ga wakilin murya Amurka Lado Salisu Garba da ƙarin bayani.
A Najeriya dai, yayin da kotun kasar ta yankewa wani tsohon shugaban hukumar fensho hukuncin shafe wasu shekaru a gidan yari, a jihar Taraba kuwa sama da tsoffin ma'aikatan kananan hukumomi 1,000 ne suka shiga cikin halin ni'yasu, har yanzu ba a fara ma biyan su haƙoƙinsu ba. Wasu sun kama daga shekara 7, wasu kuwa 8, wasu kuwa sun ma bar duniyar gabaki ɗaya. Wasu daga cikin tsoffin ma'aikatotin jihar kuwa suna ta bilayi sakamakon ba bake ne da rubda ciki da suke zargin cewa gwamnatin jihar ta yi musu akan haƙoƙinsu. Malam Yuguda Usman na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi wannan ƙorafin. Tsohon ma'aikacin ƙaramar hukuma ne daga lokacin da ya ritaya zuwa yanzu dai babu ma labarin biyan shi fensho bare ma gara duty.
Gwamnati ta rike haƙoƙinmu bata bamu ba, mun kasa sani menene yake tafiya, ina kuɗinmu yake zuwa, wancan albashinmu da ake biyan mu bai daina zuwa ba, shin wannan albashin ina ya shiga, sannan kuɗaɗen da ake bayarwa don a biya haƙoƙinmu kuɗin ma ina suke shiga. Yanzu dukkanmu mun tagayyara, in kaga mutuwa da ake yi, wasu suna nan kukkunci a cikin paralyze ba abin da za a yi ba abin, wasu mun gudugun bar gidajenmu muna nan muna ta bilaliya, sannan kukanmu wai wannan gwamnati wai ihun ka banza kukan ka banza ka hakkin ka.
Wani daga cikin tsoffin ma'aikatan kananan hukumomin jihar Taraban yana neman yadda zai yi da marayuwarsa. Na ko fara tambayar shi sunansa.
Sunana Yakubu Rige Abinu Kuba, komin da muke da tabbani da mun kan working all abin da ya kamata mu yi, mun gama an fara mana da abin za mu yi mu kawo da shi a patient na monthly test har yau shiru, mun kai kwake-kwake mun bi kafa mun bi a duniya gagara da kwada su ma su bar duniya ma yanzu ba su yi a samun haƙƙi gisa gurin birnin ba har yau wanda muna taka na wuya sosai.
Comrade JC Inaki shi ne wanda ke jagorantar tsoffin ma'aikatan kananan hukumomin jihar waɗanda kuwa suka riga suka yi ritaya kuma suke bin gwamnati haƙoƙinsu.
Mu wanda ba biyan mu ba wanda fa namu ready for payment we 808 ba biyan mu mun rubuta ma shi governor letter guda 3 yayi shiru da zai tsaba baro ban mantara mu.
To yaya kuke rayuwa cikin wannan halin?
Da tsaron ka yana ba mu wahala don mata mu ma sun gudu, an sun gudu sun bar magaje su, yara mu an kore su a makanta gaskiya mu kan mu a cikin wahala kawai sai abin da Allah zai yi. Tunda governor kire ya ki da tsare mu mu kan yanzu za mu danka magana mu gaba Allah ne kawai.
To sai dai yanzu a lokacin da nake fafutukar hada wannan rahoton na yi ta kokari domin ji ta bakin gwamnati jihar. Kwamishinan yada labarai na jihar ya tabbatar mun da cewar sai ya nutsa bincike a ma'aikatar da ke kula da haƙƙin biyar tsoffin ma'aikatan kananan hukumomin jihar Taraban. Shiru kake ji shi ma a nashi ɓangaren sakadaren dindindin na hukumar biyar tsoffin ma'aikatar kananan hukumomi na jihar Taraban na aike masa saƙon ƙarta kwana. Shiru kake ji.
Lado Salisu M. Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
Madalla sannan Sheikh Lado Salisu Garba, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da ƙarshen labaran duniya.
Adadin waɗanda suka mutu hatsarin jirgin kasa a kudu maso gabashin kasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da aka sake dubawa ya ƙaru zuwa 75, yayin da 125 suka jikkata, kamar yadda jami'an hukumar kula da jiragen kasa da ma'aikatar sadarwa suka bayyana jiya Lahadi. Jami'an sun faɗa a ranar Asabar cewa adadin waɗanda suka mutu maza da mata da ƙananan yara 60 ne, kana 52 suka jikkata a hadarin wanda ya faru a daren ranar Alhamis da ta gabata lokacin da wani jirgin kasan dakon kaya ya kauce hanya. sabbin adadin sun fito ne daga Fabian Mutumbo, shugaban kamfanin jiragen kasa na jihar, wato SNNC, bayan da ya ziyarci wurin tare da tawagar da suka taru domin gudanar da bincike kan lamarin. Ma'aikatar sadarwa ta ce daga cikin waɗanda suka jikkata mutane 28 suna cikin mawuyacin hali. Tsohon shugaban ƙasa Amurka Barack Obama ya ce ya kamu da coronavirus amma yana cikin koshin lafiya, kuma matarsa Michelle an gwada ta bata kamu ba. Obama ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa na yi kwanaki makogaro na kaikayi amma ina cikin koshin lafiya in ban da haka. Obama yana ƙarfafa guwar ƙarin Amurkawa da su karɓi allurar rigakafin coronavirus duk da raguwar adadin masu kamuwa a Amurka. Akwai kusan mutane 35,000 waɗanda suke kamuwa a cikin makonnin da suka gabata, lamarin da ya ragu sosai daga tsakiyar watan Janairu lokacin da ya kusan 800,000. Wani shafin yaɗa labarai na yanar gizo na Iran da ke kusa da shugabancin ƙasar ya ce Iran ta yanke shawarar dakatar da tattaunawar sirri da ƙasar Iraki na ɗan wani lokaci da nufin kwantar da tarzomar da aka kwashe tsawon shekaru ana gwabzawa tare da abokiyar hamayyarta ta yankin Saudi Arabia. Rahoton na jiya Lahadi ya zo ne kwana guda bayan da Saudiya ta aiwatar da hukuncin kisa mafi girma da aka fi sani a tarihinta na zamani. Masarautar ta kashe mutane 81 da aka samu da laifuka da suka hada da kisa zuwa ga kungiyoyin 'yan bindiga. Kungiyar da masu fafutuka ke ganin ta hada da mabiya Shi'a sama da dozin uku. A baya dai hukuncin kisa da Saudiya ta yi wa mabiya Shi'a ya tada tarzoma a yankin. Iran, wacce ita ce kasar musulmi mabiya Shi'a mafi girma a duniya, kuma kasar Saudiya mai karfin 'yan sunni, ta yanke hudar diplomasiya a shekara ta 2016 bayan da Saudi Arabia ta yanke hukuncin kisa kan wani fitaccen malamin Shi'a.
Muhammad Hafiz Baban Lede ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar, masu safarar jama'a da abinci daga birnin Agadez zuwa wasu yankunan jihar da kuma kasar Algeria da Libya suna barazanar dakatar da harkokinsu saboda harharen da 'yan bindiga ke kai masu a kowace rana. Yajin aikin na nufin dakatar da harkokinsu na safarar kayan abinci da jigilar jama'a har sai gwamnati ta dauki matakan kare su. Ga wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud da rahoton.
Barazanar direbobin na dakatar da aikin na nufin dakatar da safarar jama'a da dukkanin kayayyakin abinci da ake shigo da su a Agadez daga kasashe makwabta irin su Algeria da Libya. Direbobin sun koka kan cin zarafin da suke fuskanta a dukkanin hanyoyin jihar Agadez da suke ketarawa da kuma kan yadda suke rasa rayukansu ta hanyar farmaki wasu 'yan bindiga, kamar yadda waɗannan direbobin da ke safarar jama'a da abinci suka shaida mana.
Na fito wajen shadokin nan, sun tare mu mafiya da dare tun sha dai sai karfe 2 na dare. Su mutum shidda ne, sun amshe kayan fasashe, sun amshe mana kayan muma da kanmu, sun amshe kuɗi, sun lalube mu. An kama mota uku daga farin dare na biyu, kuma an kama mota guda. Su an ba direba kashi, an ba fasashe kashi, duk na tare da shi an ba su kashi, suna kwance sharfa.
Ina daga cikin wanda aka tare. To mutane suna zo mana, babu yadda ba su zo mana, suna zo mana da rawuna dai ne, ba su zo mana da rana ko da maisha, amma kowane da takunkumi shi da rawunan su. Da sun tare mu ma, in kai sa'a ne ba su yi hali ba, in kama ba ka lura da su ba ma ka direba kan a cikin taya sai su yi hali. Inda dare ne ba ma sai da kuma sanya ba nan busa hanya za a fiyan ku a sabke duk abin da gare ku duk wanda ya ga tama kuma za a bashi kashi
mai sallah kenan mun yi gaba kawai muka ji sun bude wuta fa 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 suke hadi eh suna bugu da bulala da abin tina da kulak kai duka.
Wasu alkalumma sun bayyana cewa mutane fiye da 30,000 ne ke biyar waɗannan hayoyin wanda ke fitowa daga sassa daban-daban na ƙasar Nijar. A cewar shugabannin da ke wannan aikin, dan da ba dauki wasu wata kai ba, da yawa daga cikin masu wannan aikin za su sake wani aiki na daban don tsiratar da rayukansu, kamar yadda Malam Hassan ɗaya ne daga cikin shugabannin direbobi ya bayyana.
Bisa durku, bisa shurfa, jihar nan takwas duka na Nijar, kowa bisa hanyar nan yake cin abinci. A gurin nan yanzu a samu akalla mutum 30,000 ko 40,000, kowa sai ya ba mutum 2 ko 3.
uku abinci yanzu direbobin mu da yaran motar mu sai sun laje wani abu a jihun su in kana son dai in ba a bige ka ba wannan abun kullun ya
ganin yadda ake samun karuwar ƴan bindiga da ke tariyar hayoyin jihar Agadez sai sa hukumomi kiran taron masu ruwa da tsaki a harkar tashahu tsaro domin samun hayoyin magance matsalar tsaro da ta'addabi jihar da kuma daukar matakan da suka dace Malam Nura Malam Salisu shugaban da'ir garar Arlit
tsaro shine gaban komai a cikin wannan gwamnati tamu lalle ana samun banditi sun mun kamar mutane suke tare hanya sai yanzu haka muna nan muna daukar mataki na farko da muka dauka shine mun kirawo duka masu garuruka da shabde tribi da shabde grupo tare da responsible FDS kuma a cikin ta ne zama tsarin matakan da zamu dauka insha Allah rabbi wannan zai zama wani tsohon tarihi ne wanda ya huce kamar yadda shugabanmu ya dauki alƙawari za a yi sikiri zai kin mutane da kayan su da duke su kuma za a zama lafiya cikin ƙasa to muna nan bisa kanshi wannan aiki na jami'an tsaro na kwance hankalin mutane na security gaba daya ba iyan shi ba tare da hadin kan mutane ba
to ne dai jama'a suka fara hange illolin da ka iya biyo bayan wannan matakin da suka hada da na tsaro da karancin shigo da abinci da karuwar fara sa a jihar Agadez da ma kasar Niger baki daya Hamid Mahmud murya America daga Agadez Jamhuriyar Niger
kai da Hamid Mahmud da wannan rahoton masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a Jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com, maryamamerica.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu sai ku da gyara zama don ku saurari shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkanku da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin haƙin wanda ke zargin an zalunce su. Har yanzu muna kan batun lantana wanda mutum ke nace sai auren su ya ci gaba ta hanyar saka ƴan sanda su zarafinta. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarki Alhaji Umar. Har yanzu shirin ciki da gaskiya yana yankin mai ne da ke karamar hukumar Fufura a jihar Adamawa inda wata mata mai suna Lantana Isiyaka ta nemi mijinta Sarkin Fawa Umar Ibrahim da ya sake ta dan bata gamsu da dabi'unsa ba dan ba ciyarwa ga yawan zagi da yake mata dan haka ta nemi a sauke mata duk da yake Lantana ta shigar da korafinta zuwa kotun shari'a amma hakan bai hana mijinta yin karanta a ofishin ƴan sanda na mai ne ba inda wani dan sanda mai daukar doka a hannu da ake kira Bedas yayi ta maranta da cin zarafinta ta hanyar duka da takalmi wai lalle sai ta koma gidan mijinta ta kuma janye karar ta shigar dan a nema mata haƙinta amma kun dai gabata mun tsaya ne a daje lokacin da Umar Sarkin Fawa ke bayyana mana cewa Lantana ta kai shi kara kotu
dukkan kara ta wajen alƙali abin da aka yi aka tambaye ta yanki ne yake tafiya take eh tun da kanje ban aika ban je ba aika ba kuma ba ni ba ta abinci kai ni na aika na ji da bakinan da kike ba ta dawowa sai dai in ba ta takarda to na da gaske sai ka ba ta takarda sai ka ji kike ne take ka ba ta aiki Allah ku kare da ita da muka je ko ki kira ni take ban je ba ban aika ban ki a anka na ji kuma na aika ya mai unguwa ta na aika kike bismillah mun je da yana sai da sai take mu alƙali tana cin wahala gidana nake to wahalar me take sa da ta kawo shaidu shine wani na wanda aka ce matsahin da dan baba aka tambaye ki tsakanin ka da Allah da ya halice ka me ta sani tsakanin zaman wannan da wannan yake tsakanin ki da Allah da ya halice ki ya sani akwai rabi ta zuwa take ta kwana ji ba ta yi ki ba aka zo aka kira ni aka tambaye ni shi ya kira shi wani na ta tambaye ni ce me eh za ta faru haka don ranan naji na yi aiki na nama wace gari da dindin zai zo ko ko da wurin kanti ina yanzu kike kuma aka saki kira na duka tayin wurin kanti da madawa ba sai da daddare ce wannan kwana bi kafar an haka ya faru amma kuma da zai take mun ba abinci ba kuma ta san ina da abinci da kuma tambaye ni ba aka tambaye ta tsakani ki da Allah da halacce ka da gaban ki mai kasan yake bai san kun ga kin nan ki tsakani ki da Allah gaskiya ne haka ya faɗi karko kariya ne sai haka baki haka ba tsari ba rage miki ba take babu na biyu ce tsakiya yana ni ya san da kana shan wahala aka kira yaya na wanda suke uwa guda wanda nake uwa guda uwa guda shi ana kira da shi idi aka tambaye shi tsakaninka da Allah da halitta ka ne kasan yake akwai wanda nake aurata ba na gida san zai tana fada take na barka ban ba ta abinci ban fito da tuwa ba kuma ga shi ba san abinci da nan mata ya tare sai ci tuwa nan da ba yana in ciho na akan abinci nan kan ya za a tare tun da zan ina gida sai ki tambaye ni iyayen mota ya bai ki ya ba da mu kuma sai mun ruwa yadda ka cikin kwano din shinkafa a ran nan da yamma sai Allah ya dawo ta aka tambaye shi tsakaninka da Allah da Annabi bayan shi ne ka sanin shi wallahi shi bai san komai ba in a tsamin shi da Allah haka aka yi ko ba haka aka yi ba sai wallahi haka aka yi ba kari bai rige mace ba kari ba rige
to sarki akwai wani bayani kan cewar ka kawo karanta ofishin hukumar yan sanda a nan Yola wanda har ma wasu yan sanda suka je suka dauko su da ita da wata kawarta kuma da wasu yan uwanta guda biyu wanda har aka kawo ta ofishin yan sanda aka yi ta mata duka menene kuma gaskiya al'amari game da wannan
to ni kan ba san da duka ba don ga mota mai da su ba ni kan sai suka ji mota daga ni kan mota haya ne kan ba san ni kan ban da labarin duka kan
akan batun cin zarafin da lantana ta shaida mana cewa dan sanda mai suna Bedas yayi mata ta hanyar zagi da tsangoma har ma da duka filin ciki da gaskiya tuntuɓar rundunar yan sandan Najeriya inda jami'in hulɗar jama'a na runduna ta uku dake Yola yace tabbas sun samu korafin da lauyan lantana ya shigar a madadinta dan a nema mata hakinta
wani sunana DSP Yusuf Adamu Muhammad jami'in hulɗa da jama'a na rundunar yan sanda na zone 3 wacce hirkwatansa tana nan cikin Yola na farko dai batun maganan case ɗinsu da ke cikin kotu wannan ba mu da labari amma akwai korafi kamar haka wanda wani lawyer ita mata wata mata mai suna Mrs. Lantana a nan lawyer ya rubuta bayanan korafi ya sa wa wannan korafin hannu a rubuce a takarda so a bayani shi lawyer ya yi magana akan ita wannan matan sun samu matsala da mai gidanta wani mai suna Ibrahim Buba ko Buba Ibrahim so based on wannan sai suna zargin cewa shi Ibrahim Buba ya hada baki da wani dan sandan mu wannan dan sandan yana aiki a Adamawa State Command so wannan Ibrahim Buba mai gidanta ne suka hada baki da dan sandan mu mai suna Didas Matthew a realidin to aka yi arrestin da ita matan da wasu aka kawo su nan sashin bincike na nan Yola karkashin jihar Adamawa so a garin wannan binciken sai suka yi zargin cewa wai wannan dan sandan mai suna Didas Matthew ya daki ita wannan matan to ya mata duka bisa ga wannan dalilan shine sai suka kawo wannan korafin a rubuce wa shi mataimakin inspector general na police mai kula da shi ya na uku mai yan sanda shi kuma AIG ya aishi wannan karan sai ya tura wa mukaddashin yan sanda na bangaren bincike so a yanzu da nake maka magana already shi mukaddashin commissioner yan sanda ya soma bincike akan wannan zargi kuma insha Allah za a yi bincike na adalci za a yi bincike na kwakwaf kuma ina mai tabbatar maka akan cewa duk wanda aka samu da laifi ba ma fa shi dan sandan kawai ba hatta shi mai gidan da wasu duk wanda aka samu da laifi akan wannan korafin da suka yi doka za ta dau doka za ta yi aiki a kan shi saboda ita dokan kasa bata san kowa ba kuma ita ba ta wai a'a ta yi favorin mutum daya wato ba ta goyon baya
ba ta goyon bayan kowaye kowani bangare ita doka duk wanda that is why aka yi ta saboda a kiyaye wannan dokar so a takeice wannan korafin ana kan bincike akan ta an insha Allah idan bincike ya kare shi mataimakin inspector general na shiya ta uku zai dau matakin da ya dace a bisa tsarin dokan kasa da kuma tsarin dokan ƴan sanda
wato in doka ta kama cewa duk abin da hukuncin da doka ta bayar
duk abin da hukuncin da doka ai kowace kowani iri kowani organization
wato kowani
kowani ma'aikata tana da yanayin tsarin ta tana da dokokin ta so wannan dokokin kuma ta riga ta bayyana komai a fili dokokin nan ta faɗi a idan kai ma'aikacin sa ko kuma ma'aikacin dan sanda ne kai idan kai kaza in kai haka ya saba wa dokan dan sanda fakin dan sanda hukunci kuma akwai hanyoyi wanda police act and regulation ta riga ta yi providing hanyoyin da za a bi wurin ladabtar da duk wani jami'in dan sandan da ya aiki ya aikata ba daidai ba a dau matakin da ya dace in na kora ne za a kore shi
yanzu dai abin yi shine zamu jira hukuncin da court za ta yanke kan shari'ar sarkin fawa da matar salantana haka kuma zamu jira binciken da rundunar ƴan sanda za ta gudanar game da korafin cin zarafin lantana da aka yi masu raro masu iya magana daina cewa kowa yi da kyau zai ga da kyau haka kuma dan sanda abokin kowa ne dan aikin su shine kare lafiyar dukiyar ƴan ƙasa ba wai cin zarafi da mutuncin su ba filin ciki da gaskiya na fadakar da duk wani da ya fuskanci irin wannan cin zarafi daga wani jami'an tsaro da yake ganin hakan ya keta masa haƙi zai iya mika korafin su ga hukumar da jami'in yake yi wa aiki domin a bi masa haƙin sa ko kuma ya tuntubi wannan shiri na ciki da gaskiya yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su musamman ma wakilin Mulado Salisu M. Garba da ya taimaka shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC nake cewa mu kasance lafiya
yau ma da la an gaishe ka Sarfil Hashim Gumel ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice
Jami'an Amurka sun ce mummunan harin da Rasha ta kai bangaren yammacin ƙasar Ukraine jiya Lahadi kusa da kan iyaka da Poland wani abu ne da suka yi tsammani wannan bai zo wa jami'an leken asirin Amurka da jami'an tsaron ƙasa da mamaki ba inji mai ba Amurka shawara kan harkokin tsaro Jake Sullivan yayin wani jawabi da ya da safiyar jiya Lahadi a gidan talabijin na CNN abin da ya nuna shine cewa Vladimir Putin yana jin takaicin yadda dakarunsa ba sa samun irin ci gaban da yayi tunanin za su samu wasu ƴan bindiga sun kashe akalla jandarmomi 13 a wani harin kwanton bauna da aka yi jiya Lahadi a tafarko wani garin hakar ma'adani a arewacin Burkina Faso da mayaka masu ikirarin jihadi ke cewa akai-akai kamar yadda majiyoyin tsaro suka bayyana wata majiyar tsaro ta ce da kamfanin dillancin labarai na AFP cewa wata tawagar jami'an jandarma a Dori ta fada cikin wani harin kwanton bauna da wasu mutane dauke da makamai suka kai da tsakar ranar jiya kusa da tafarko kazalika an tabbatar da mutuwar mutane 13 wasu da dama na jandarmomi sun bace inji majiyar an gudanar da zanga-zanga jiya Lahadi a wurare da dama a sassan Rasha domin nuna adawa da mamayar da Vladimir Putin ya yi wa Ukraine yayin da ƴan sanda suka tsare mutane sama da 700 kawo yanzu kungiyar OBD Info wacce ke saka ido kan yadda ake kame yayin zanga-zangar ta ce da misalin karfe 6:30 na yamma a gogon Moscow ƴan sanda sun tsare mutane 745 yayin zanga-zangar a birane 37 na Rasha
kuma masu sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da karfe 8 na safiyar yau yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya tayani gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau ne ce taku Binta Suleiman Yaro tana shirya na kuma gabatar nake muku fatan alheri ku huta lafiya ma'assalam.